Bayan da mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya kore Malam Lawal Daura a matsayinsa na shugaban hukumar leken asiri ta kasa wato DFS daga mukaminsa kuma tuni aka nada Mr. Matthew Seyefa domin ya mai gurbin sa sabon director general din mai riko yayi ganawa da manema labaru a Najeriya inda ya tabbatar wa ƴan kasa cewa zai bi ka'idoji na dokarun gudanar da aikin sa kuma zai tabbatar da cewa duk jami'ai ko mutanen da ke tsare hannun hukumar sa za a tabbatar da an bi doka wurin yi musu shari'a ko kuma sallama su daga zarge-zargen da ake musu idan babu hujjojin ci gaba da rike su wannan jawabi dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kofa ta bude ga dukkan alamu daga ƴan Najeriya daban-daban wanda ke ci gaba da tsokaci akan ƴan uwansu ko abokane da aka kama aka tsare ba tare da bin ka'idojin da doka ba bayan da kuma a waɗansu lokuta ma kotuna sun ba da izini cewa a sake wa'annan mutane amma ake zargin Malam Lawal Daura ya ci gaba da rike su ba tare da bin ka'ida ko hukunce-hukunce na kotu ba wani lawyer mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama kuma ɗaya daga cikin lauyoyin da suke da irin wannan kokin akan Malam Lawal Daura wato Barista Abdulhamid Muhammad ya mun karin haske dangane da muhimmancin da wannan sanarwa da Mr. Matthew Seyefa sabon mukaddashin shugaban hukumar leken asiri ta kasan wato DFS ya bayyana wa ƴan Najeriya
to ina ganin wannan alwashi yana da dangantaka ne ko kuma ya samo tarihi ne daga abubuwa da suka dinga faruwa a ƙarƙashin shi wancan director general na wannan hukuma Lawal Daura wato muna ta ganin abubuwa na tsayin da lauyoyi wanda suke zaman kansu so a kasar nan kuma yanda muke tafiyar da shari'u akwai shari'u wanda yake ni kaina na yi su a kasar nan wanda ya shafi ainihin mutane kusan guda uku wanda aka kama su aka yi musu zargi na maganar Boko Haram aka kulle su fiye da shekara daya muka je kotu muka samu a hukunci akan wannan al'amarin cewa a sake su kuma har a biya su madiya muka rubuta letter muka tura wasiƙa muka musamman muka rubuta ma ainihin shi wannan director general Lawal Daura muka jawo hankali din shi da waɗannan hukunci sannan kuma muka sa waɗannan hukunci da muka samu na kotunan nan cewa a sake su kuma ga magana biya muka samu tabbas din cewa an samu waɗannan wasiƙu da abin da aka yi har yanzu da nake maka wannan magana muka sake rubuta wata wasiƙa domin tuni me yawa ko ba a ga waccan ba aka sake zama haka nan ba a yi komai ba to ana wannan cikin wannan al'amari sai muka samu labari ɗaya daga cikin su ma yanzu haka yana nan an yanke mishi hukunci yana prison na kuji so waɗannan abubuwa ba wai wannan labari shi ne na misali
amma a yanzu kana ganin masu kiraye-kiraye cewa a gurfanar da Malam Lawal Daura a gaban kule bisa irin zarge-zargen cin zarafin mutanen da ake yi masa kana ganin suna da hujja kuwa
eh to ai hujjan nan zai zo ne ga bincike din bincike ya nuna akan waɗannan abubuwa sun faru karara kuma in an kai kotu kuma ana da hujjoji kuma ana da madogara menene zai hana ba za a yi haka ba ai shi bincike sun yi nuna saboda shaidu ne da kuma madogara a kotu in aka kawo shaidu da madogara akan a ganin da'awar da ake yi akan al'amura ai dole ne ya dace a kai kotu da su ma dana sun tsarin mutane sun gallaza musu sun tilasta musu daga ƙarshe ai kotun da ya ake zuwa duk inda aka kai aka komo dai kotun to in bincike ya nuna akwai laifi sai a je kotun
Lawyer Abdulhamid Muhammad kenan daya cikin lauyoyin da ke korafi cewa ana zargin Malam Lawal Daura tsohon shugaban hukumar leken asiri ta Najeriya wato DFS ya rike waɗansu mutane a cikin kasar ba tare da bin ka'idoji ko yi wa kotunan na Najeriya biyayya ba Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya